الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت على الله تبارك وتعالى بدك من دنجينيه mamal lakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Laraba 21 ga watan Juma'a da akhira shekara ta 2437 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 30 ga watan uku shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 22 a bangaren lissafi suratul hajj ba laifi kafin darasi ne yau idan da tambayoyi suka yi gabata na'am tambayar ɗan uwa shine game da abin da ya gabata na darasin mu a jiya darasi na sunanul usul wanda littafi ne wanda ke bayani game da wato tauhidi wanda mun karanta wasu ɗan baitittuka waɗanda suka kunshi tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala abinda ya tabbatar ma kansa wato na wata sifa kamar yadda manzonsa ya tabbatar masa wannan sifa a cikin hadisi ingantacce hadisi na cikin sahihai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa cewa a kowane dare idan kashi ɗaya daga cikin ukun dare ya rage Ubangiji subhanahu wa ta'ala mai girma da daukaka na saukowa zuwa samar duniya sauka wadda ta dace da girmansa a lokacin nan ya kama kansa kirari ya ce anal malik ni ne sarki mai cikakken mulki mamallakin kowa da komai Ubangiji ta'ala sai ya ce man zallabi yad'uni fa astajiba la wa zai roƙe ni na karɓa masa addu'arsa man zallabi yas'aluni fa u'tiya wa zai roƙe ni wani abu in dauka in bashi man zallabi yastaghfiruni fa aghfir la wa zai roƙe ni gafara in gafarta masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ubangiji ta'ala ba zai bushe na fadar haka har sai an kai lokacin da alfijir yake to wannan shine hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa cewa a kowane dare wato akwai wata sa'a ni ake nihi sa'a wani yanki na zamani bawa mumini bai taba dace da wannan sa'a na roƙon Ubangiji subhanahu wata'ala bukatunsa na duniya ko na lahira bace Allah sai ya karba addu'arsa wannan sa'a kuma a kowane dare to wannan sa'a ita ce daga kashi ɗaya daga cikin ukun dare ma'ana na ƙarshe kashi ɗaya na ƙarshen daga farkonsa har zuwa ketowa alfijir duk bawan da zai tsaya ya tsarkake addu'a ya cika sharuɗa na addu'a to Allah ya yi alƙawarin karɓa masa addu'arsa to shine dan uwa yake tambaya cewa idan mutum ya tashi a irin wannan lokaci yayin addu'o'in sa ci gaba zai yi da yin addu'a ko kuma yana iya komawa ya kwanta idan ba zai iya zarcewa ba yana iya komawa ya kwanta kafin lokacin asuba yayi kuma ya farka a galibi in har mutum zai iya jimrewa to wannan lokaci gaba daya ana buƙatar mutum ya rayar da shi da addu'o'i da duk wani ayyuka na ibada yayi ta gabatar da bukatunsa zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala shi kuma kamar yanda muka yi lissafi a jiya muka dan yi misali kaddara cewa rana tana fadawa a ƙarfe 7 alfijir na ketowa a ƙarfe 5 awa nawa ne muka samu awa 10 domin in ta fada a ƙarfe 7 sai ka ce 8 9 10 11 12 ƙarfe 1 ƙarfe 2 ƙarfe 3 ƙarfe 4 ƙarfe 5 wannan awa 10 sai ka kasa ta kashi 3 idan ka kasa ta kashi 3 zaka samu awa 3 da minti 20 20 so 3 sai ka fitar da awa 6 da minti 40 kenan daga fadawar rana sai ka dau 8 9 10 11 12 ƙarfe 1 kenan ƙarfe 1 da minti 40 daga wannan lokaci ne kenan kashi 1 daga cikin ukun dare na ƙarshe yake farawa daga ƙarfe 1 da minti 40 misali amma ba ana nuna cewa batun daga farkon shiga sulusun daren na ƙarshe yake buƙatar ka tashi in kafin ketowa alfijir da minti 5 ka farka kai addu'a Ubangiji ta'ala zai karba addu'a a dai wannan yanki kenan daga ƙarfe 1 da minti 40 abin da yayi gaba to iya wannan tsakanin ake buƙatar mutum ya tashi in Allah ya sa ka tashi tun farkon lokacin in ka iya jimrewa to sai ka rayar da wannan sa'o'i har izuwa ketowa idan baka samu falkawa ba a farkon lokacin in minti 30 ka samu in awa 1 ka samu kafin ketowa alfijir in ma minti 2 ka samu to wannan tsakanin kai kokari kai addu'a shi ne iya abinda ke bukata kuma ko rani ko damuna idan ka lissafa yanda wato dare yake karuwa ko yake raguwa duka wannan sulusun dare na ƙarshe baya wuce bai taba baya ketare kamar misali karfe 2 zuwa karfe 2 da rabi an gane ko baya wuce irin waɗannan lokacin na'am addu'a tana da sharuɗa sharuɗa na addu'a wani lokaci mun dan yi bayani game da sharuɗan addu'a akalla sun haura akan 10 akwai kuma da dubbanta akwai sabubba waɗanda suke sanya Allah ya karbi addu'ar bawa kuma akwai almawani abubuwan da ke hana karbuwar addu'a gani ko wani lokaci da jimawa ina kyautata zaton tun wajen 2 minutes ne mun yi darsa kamar guda 4 akan abin da ya shafi addu'a amma ba laifi insha Allah zuwa wani dan lokaci kenan ma ƙara tunatar da kawunan mu game da abin da ya shafi addu'a da hukunce-hukuncenta domin tana da ladubba tana da sabubba waɗanda suke sanyawa ta samu karbuwa sannan akwai wato sharuɗan wanda sai in sun samu sannan addu'a za ta samu shiga sannan akwai kuma abubuwan da ke hana karbuwar addu'a sannan akwai lokacin da bawa in yayi addu'a Ubangiji subhanahu wataala na karbar addu'arsa na'am
zaman da hayi
yawa wannan zama da ake kiran shi dahi ko kuma a Hausa dahi ake kiran shi shi wannan dahi me yake nihi dahi mutum ya zauna akan mazaunansa sai ya meka hannun shi haka baya sai ya jingina haka to wannan zama in dai hannun hagun ne mutum ya masa haka wannan zama ne wanda yake haramtacce kwata-kwata baya halarta sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya wuce da shi yayi irin wannan zama. Manzon Allah ya ce masa kar ka koma yin zama zaman mutanen da Allah ya musu fushi shine zaman ƴan wuta. An gane ku? Shi wannan na mutum ya zauna akan mazaunansa sai ya ma hannun hagun haka, wannan zama ne wanda yake haramtacce. Amma in hannun dama ne mutum ya yi, to wannan babu laifi, amma na hannun hagun kin shi ne haramu. Hadisi ne ingantacce wanda yana cikin Musnad na al-Imam Ahmad da Sunan Ibn Majah. A darasinmu na ranar Asabar wani ya yi tambaya akan wannan hadisi, mun ce a biyo mu bashi game da sanin matsayin shi. Lalle hadisi ne ya inganta, kamar yadda Sheikh Nasir al-Albani Allah ya yi kansa ya inganta wannan hadisi. Kwarai an tambayi Ibn Usaymin Allah ya ji kansa game da cewa in hannun dama ne mutum ya ce a babu laifi, ya ce domin wannan sahabi da yi wannan zama hannun hagu ne ya dangana. Manzon Allah ya ce masa kada ka koma yin irin wannan zama, ya ce domin zama ne na mutanen da Allah ya musu fushi su ne ƴan wuta. Idan ana azabtar da su a cikin wuta irin wannan zama shi ne zama su, don haka baya halatta wannan zama. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wata'ala, kamar yadda muka faɗa, muna cikin suratul hajji. A darasi da ya gabata mun zo kan aya ta 71, wato aka samu uzuri na katsewar wuta, wanda ba nan ya kamata a ce mun dakata. Inda ya kamata mu a ce mun dakata shi ne kan aya ta 72. An gane ku? Kenan ba laifi, muna iya komawa daga aya ta 70 daidai. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, alam ta'lam anna Allaha ya'lamu ma fis samai wal ard inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allahi yasir wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunzil bihi sulthanan wa ma laysa lahum bihi 'ilm wa ma lidh-dhalimin min nasir wa idha tutla 'alayhim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladhina kafaru al-munkar yakaduna yasquna bil ladhina yatluna 'alayhim ayatina قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. وأبنجي تعالى نافقا ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. أبنجي تعالى يجي شمبك سندتشي و للي أبنجي دي أيكوكا shi ke da sanin duk abin da ke cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai. Ana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma maganar ta haɗa dukkan muminai har zuwa kiyama. Shin wai ba mu san da cewa Ubangijin da ya halicce mu, wanda ya cancanta mu kadaita shi a cikin ibada, shi ke da sanin duk abin da ke cikin sammai bakwai da duk abin da ke cikin ƙasai bakwai? Sai ya ce inna zalika fi kitab, lalle wato sanin duk abin da ke cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai na tabbace a cikin wani littafi na musamman shine Allahul Mahfuz. Sai ya ce inna zalika ala Allahi yasir, sanin gaba ɗayan abin da ke cikin saman bakwai da ƙasan bakwai abu ne mai sauki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, ba wani abu bane wani kai ruwa rana. Wato kewayewa da sanin abin da ke cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala abu ne mai sauki. Kamar yadda muka yi bayani a baya, wannan aya tana daga cikin ayoyin da ke tabbatar mana da wata martaba daga cikin maratib na al-imanu bil qada'i wal qadar. na daga cikin martabobin yin imani da alkadarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da hukuncinsa, sai ka tabbatar da cewa sanin Allah subhanahu wa ta'ala ya kewaye kowa da komai. Duk wani abu wanda yake samun mi a cikin sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke tsakankaninsu, Ubangiji ta'ala yana sanar da su. Duk wani abu wanda yake rashashe, an gane ko, abin da an yi shi kuma ya zamanto yanzu babu shi, Ubangiji ta'ala na sanar da shi. Duk halittun da Allah ya halitta tun farkon duniya har izuwa yau, har izuwa kiyama, duk halittun da suka gushe, Ubangiji ta'ala yana sanar da su. Kuma duk wani abu wanda yake mai iya yiwuwa, abinda zai iya yiwuwa, Ubangiji ta'ala yana sanar da shi. Abinda ma ba zai iya yiwuwa ba, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana sanar da shi. Sannan ya san abinda ya wuce, ya san abinda ake ciki, ya san abinda zai zo nan gaba, in ya zo ga yadda zai kasance. Sai mun tabbatar da wannan ilimi, ilimi mai faɗin gaske wanda ba shi da gaba, ilimi wanda ya kewaye sanin kowa da komai, wanda sai mun tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan imaninmu da alkadarinsa da hukuncinsa zai gaskata. An gane ku, wannan shine martaba na farko, kamar yadda yake faɗa, li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir, sai ce wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma, lalle Ubangiji ta'ala ya kewaye kowa da komai da sani. Komai Ubangiji ta'ala yana sanar da shi, ba abin da yake koyuwa gare shi a cikin sammai bakwai ko a cikin kasai bakwai. Abu na biyu, kamar yadda ya gabata, shine sai mun yi imani da cewa duk abin da ke cikin sammai bakwai da kasai bakwai gaba daya, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rubuce shi, ya tabbatar da shi a cikin Lauhul Mahfuz. Kamar yadda hadisi ne ingantacce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, yake cewa lokacin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wato Ubangiji subhanahu yake cewa farkon abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitta daga cikin halittunsa shine alkalami, alkalamin kudura ke. Ubangiji ta'ala yace da wannan alkalami ukutu, yace masa din rubutu. Alkalami yace me zan rubuta ya Ubangiji na? Ubangiji ta'ala yace masa ukutu kullama huwa ka'in ila yawmil qiyama, rubuta duk abin da zai wakana har zuwa kiyama. Take yinki alkalami ya gudana yana rubutu, yana rubutu, sai da ya rubuce duk abin da zai wakana tun daga farkon duniya har zuwa kiyama, daidai da motsa kafarka da zaka yi, wannan alkalami tuntuni ya rubuta. To kaga, in muka da wannan aya, me ya fada cewa alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard, shin wai baka da sanin cewa Ubangiji ta'ala shi ke da sanin duk abin da ke cikin sammai bakwai da duk abin da ke cikin kasai bakwai? Kaga anan kenan aya tana tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ilimi, ilimi mai faɗin gaske, ilimin da ya dace da shi, ilimi ne wanda ya kewaye kowa da komai da sani, babu abin da yake buya gare shi cikin sammai bakwai ko a cikin kasai bakwai. Sai yace kuma inna zalika fi kitab, wannan na tabbaci a cikin littafi, tuntuna Allah ya rubuce, Allah ya rubuta komai da kowa. Kamar yanda yake faɗa, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika ala Allah yasir, Ubangiji ta'ala yace duk wani abin da ke samuwa na musiba a ban kasa ko a karan kanku, Ubangiji ta'ala yace bai samu ba illa fi kitabi min qabli an nabra'aha, face faruwar wannan musiba tuntuni yana rubuce a cikin littafi kafin mu halicci halittu, kafin Allah ya halicci halittu tuntuni ya kaddara komai da komai, ya gama. Dan haka maganar kam ne tsautsayi, wannan bai ma taso ba, an gane ku, cewa tsautsayi ne wannan maganar, tsautsayi ma babu ita. Duk wanda kaga abu ya same shi, to bayan da za a iya kauce masa, wanda kaga kuma bai same shi ba, ba wani wayansa bane, ba wata dabara bace, ba wani iya gugujiya bane, a'a, tun can ma Allah bai kaddara masa ba. Haka manzon Allah ya faɗa mana, yace masa wa adam annama asabaka lam yakulli yukhriyaka, ka san da cewa duk abin da ya same ka bai zamanto ba zai kuskure maka. Wa ma asabaka lam yakulli yukhriyaka, wa ma akhtaka lam yakulli yusibaka, yace ka san da cewa duk abin da ya same ka bai zamanto ba zai kuskure maka, kuma abin da ya kuskure maka tun can ma bai zamanto ba zai same ka. Dan rashin tauhidi sai kaga mutum ma ya sayi wata tunkiya ko wata dabba ta daban ya daure, wai in musiba za ta fada masa wai ta fada ma wannan dabba. Wannan yana nuna rashin imani da alkadarin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Dan haka ba maganar tsautsayi cewa abu ne kawai aka yi katari ya same shi, ba maganar katari. An gane ko duk abin da kaga ya samu ba wato tuntuna Allah ya kaddara masa. Dan haka yace ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'a, face samuwar wannan musiba na cikin littafi shine na lauhul mahfuz, tuntuna Allah ya rubuta wannan rubutu ka kafin Allah ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai da shekara 50,000. Ubangiji Ta'ala ya sanya alƙalami yace ya rubuta duk abin da zai wakala zuwa alkiyama, kamar yadda hadisi na cikin sahihu Muslim. Sai yace inna zalika 'ala Allah yasir, rubuce waɗannan abubuwa gaba ɗaya abu ne mai sauki a wajen Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haka kuma cin yace wa kullu shay'in ahsaynahu fi imanin mubin, dukkan komai Ubangiji Ta'ala yace mun kididdige shi, mun tabbatar da shi a cikin littafi wanda yake ma'arucin bayani shine lauhul mahfuz. Dan haka anan yace inna zalika fi kitab, wato sanin duk abin da ke cikin sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke tsakankaninsu na tabbace a cikin littafi shine littafin lauhul mahfuz. Sai yace inna zalika 'ala Allah yasir, yace tabbatar da haka ma'ana abu ne mai sauki a wajen Allah Subhanahu wa Ta'ala, abu ne mai sauki a wajen Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saboda duk wani abu in Allah ya yi nihin samar da shi ko ya yi nihin rasar da shi, to ya fi kyautawar ido gaggawa. Rubuce duk abin da ke cikin sammai bakwai da kasai bakwai a wajen Allah ya fi kyautawar ido gaggawa. Lissafi dukkan waɗannan halittu ya fi kyautawar ido gaggawa, kamar yadda ya faɗa wa ma amruna illa wahidatun kalamihim bil basar, Ubangiji Ta'ala ya ce lamarinmu in muka yi nihin samar da wani abu ko rasar da shi, Ubangiji Ta'ala ya ce face kamar kyautawar ido ne, kamar kyautawar ido ne. Shine sai ya ce wa ya abuduna min dunillahi, wato mushrikai na bauta ma wani ba Allah ba, ma lam yunzil bihi sulqana, abinda Ubangiji Ta'ala bai saukar da wata hujja bihi game da bauta masa, ma'ana Allah bai taba saukar da wata hujja, hujja da take nuna cewa ga wani a cikin sama ko a cikin ƙasa banda shi wanda ya cancanta a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada. An gane ku? Dan haka duk wani da ake bauta masa koma bayan Allah Subhanahu wa Ta'ala bauta ce ta ƙarya, kamar yadda aya ta gabata, zalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir, duk wani ba Allah ba da ake bauta masa wannan bauta ce wadda take ta ƙarya, bai cancanta ba a bauta masa, saboda babu wanda ke cancanta a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada sai wanda ke iya halittar halittu, wanda ke kashewa, wanda ke rayawa, wanda ke azurtawa, ke talautawa, ke janyo amfani, ke ije cuta. Duk wanda baya aikata ɗaya daga cikin wannan to bai cancanta ba a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada. Kamar yadda yake faɗa Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu min zalikum min shay subhanahu wa ta'ala amma yushriku, shine yace wa ya abuduna, mushrikai suna bauta ma min dunillahi wani ba Allah ba, ma lam yunzil bihi sulqanan, abinda Ubangiji Ta'ala bai saukar da wata hujja wato game da bauta masa, ma'ana babu wani abu a cikin sama ko a cikin ƙasa banda Allah wanda Allah ya saukar da wata hujja cewa ya cancanta a bauta masa. Sai yace wa ma laysa lahum bihi ilm, suna bauta ma abinda ba su da sani game da shi. An gane ku? Kenan bautar da suke suna bauta ne akan tsabar jahilci da wauta da rashin sani inda aka sa gaba. domin ba wanda ya cancanta abauta masa sai wanda ke da mallakar jinyo amfani ko iji tsanani ko yaye shi. Duk wasu abubuwa da ake bauta ma kuma bayan Ubangiji Subhanahu wata'ala ba su isa ba su janyo amfani ga mai bauta musu, balantana su a janyo ma kansu, ba su isa ba su yaye ma kansu tsanani ko su ije, balantana su ije ma wanda yake mai bauta musu. Don haka aya ta gabata tun a cikin suratul A'raf, Ubangiji ta'ala yake cewa wallazina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Duk wasu wanda kuke bauta ma kuma bayan Ubangijin da ya halicce ba su da ikon da za su taimaka muku kuma ba su isa ba su taimaka ma kansu. Shine anan ya ce wa ma dai salahun bihi ilm, abinda ba su da sani bihi game da shi. Sai ya ce wa ma li zalimin min nasir, Ubangiji ta'ala ya ce babu wani mataimaki ga azzalamai wanda zai hana Allah ya azabtar da su a gobe kiyama. Me ake nihi da azzalamai a nan? Waɗanda suka mutu suna shirka, ba su da wani mataimaki wanda zai hana Allah ya azabtar da su a gobe kiyama. Tabbas makomar su wuta ce. Makamanciyar wannan aya ta gabata tun a cikin suratul Ma'ida, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ubangiji ta'ala yace lalle yanda al'amarin yake, duk wanda ke hada bautar Allah da wani yayi sake har mutuwa ta cin masa akan haka bai tuba ba, to ya tabbata cewa Allah ya haramta masa gidan aljanna, kuma makomarsa tabbas ita ce wuta. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, mushrikai ba su da wasu mataimaka waɗanda za su hana Allah ya azabtar da su, kamar yanda anan yace wa ma lidh-dhalimin min nasir, wato azzalamai su ne mushrikai ba su da wani mataimaki wanda zai hana Allah ya azabtar da su a ranar kiyama. Saboda shirka zalunci ce, kuma babu zalunci wanda yake sama da shi. Don haka Ubangiji ta'ala ya ce fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Sai ya ce allazina, an gane ku, allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin, sai ya ce ulaika lahumul amru wa hum muhtadun. Su ne waɗanda suka yi imani da Ubangijinsu, ba su gauraye imaninsu da zalunci. Me ake nihi da zalunci? Shi ne shirka, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ma sahabbai ma'anar wannan aya. Lokacin da wannan aya ta sauka, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin ya girmama a kansu, suka fada cikin kunci, suka rasa inda za su shiga, suka samu damuwa, suka ce ya Rasulullahi wata aya ta sauka. Wannan aya ta tsoratar da mu kwarai, domin Ubangiji ta'ala ya ce allazina amanu, waɗanda suka yi imani, wa lam yalbisu imanahum bi zulmi, ba su gauraye imaninsu da zalunci, ulaika lahumul amru, waɗannan su ne suka cancanci aminci a nan duniya da makoma lahira. Wa hum muhtadun, kuma su ne shiryayyu zuwa abinda suke buri a gobe kiyama. Suka ce ayyuna lam yazlim nafsa, ya Rasulullahi a cikin mu wani ne za a samu bai zalunci kansa ba? Manzon Allah ya ce ayar ko ba ku fahimce ta ba kamar yadda take, ya ce shin ba ku ji ba lokacin da managarcin bawa shi ne Luqman, lokacin da yake gargadin ɗansa yake cewa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun azim, ya ce ya kai ɗana, ya ce kada ka haɗa bautar Allah da wani, yace domin shirka ita ce zalunci, zalunci wanda yake mai girma. Manzon Allah ya bayyana musu zaluncin da ake nihi ita ce shirka. Don haka a nan Ubangiji ta'ala ya ce wa ma lidh-dhalimina ay wa ma lilmushrikina, mushrikai ba su da min nasir, wani mataimaki wanda zai hana Allah ya azabtar da su a gobe kiyama, ba wanda ya isa ya ba su tsaro da kariya game da azabar Allah. Sai ya ce wa idza tutula alaihim ayatuna bayyinatin, idan aka karanta musu ayoyinmu a bayyane, aka nuna musu cewa ba wanda ya cancanta a bauta masa banda Ubangijin da ya halicci halittu, aka nuna musu gaskiyar manzancin manzanni, Ubangiji ta'ala ya ce ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru munkar, Ubangiji ta'ala ya ce za ka ga wato ki da kyama a cikin fuskokin waɗanda suka kafirce mu. A duk lokacin da aka karanta musu ayoyin da suke nuna kadaitar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa, aka karanto musu ayoyin da suke nuna gaskiyar manzancin manzanni. Ubangiji ta'ala ya ce ta'arifu, zaka sani ko kace zaka ga al-munkar, wato ki da kyama, fi wujuhil ladina kafaru, a cikin fuskokin waɗanda suka kafa cewa Ubangiji, zaka ga sun daure fuska, sun sha kunu, sun bata rai. Daman ya faɗa kamar yadda zamu riske a cikin suratu Zumar, وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, zukatan wadanda ba sa imani da ranar kiyama. Idan aka ambaci Allah shi kadai, aka ce shi kadai ya cancanta abota masa, sai kaga zukatan su suna kunci, suna takura. To haka a duk lokacin da aka karanta musu ayoyin da suke nuna kadaitar Ubangiji Subhanahu wataala, suke nuna gaskiyar manzancin manzanni, zaka ga ki da kyama a cikin fuskokin su, sun daure fuska, sun bata rai. Alamar kenan matsiyaci wanda ba shi da rabuwa a gobe kiyama, wanda in an karanta masa aya ta Al-Qur'ani ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, zaka ga ya daure fuska, ya bata rai, an takura masa wai. Ubangiji ta'ala ya ce ya kaduna, waɗannan wato sun kusa, yasfuna wato su damki, yasquna bil ladina yatluna alaihim ayatina. Ubangiji ta'ala yace ya kaduna yasquna, wato sun kusa su damki, bil ladina, wadanda yatluna alaihim ayatina, suke karanta musu ayoyi. Ma'ana wadanda suke karanta musu wadannan ayoyi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa, idan suka karanta musu sun kusa su damke su da bugu da zagi. An gane ko? In a karanta musu sai sun yi kamar yadda za su fada musu, bayan daure fuskar da suka yi da fatirin da suka yi, Ubangiji ta'ala ya ce ya kaduna sun kusa, yasquna bil ladina, wato su damki waɗanda yatluna alaihim ayatina, suke karanta musu ayoyi. Lafazin yasquna an ciro shi ne daga asaku, idan aka ce asaku shi ne ka fada ma abu ka damke shi, ka yi kace-kace da shi, shine a Hausa ake cewa tumbi kenan. Me ake cewa tumbi? Shine mutum yayi kwanto sai ya furo ya fada ma abu gaba ɗaya ya gama da shi. Shine anan Ubangiji ta'ala yace ya kaduna yasquna, wato sun kusa su yi tumbi da waɗanda suke karanta musu ayoyin, ko kuma kace sun kusa su damki waɗanda suke karanta musu ayoyin. Ita ce Hausar da za a yi fahimta daga gaba. Ubangiji ta'ala sai ya ce kul afa'una bi'ukum bi sharrin min zalikum, ce da su shin wai ko kuna so na ba ku labari, bi sharrin min zalikum, da abin da yafi muni, yafi mugunta, wato game da wannan abin da muke karanta muku, ko in an karanta muku Al-Qur'ani kuna bata rai, kuna samun damuwa, kuna samun kunci na zuciya, shin wai ko kuna so na ba ku labari, bi sharrin min zalikum, da abin da yafi wannan muni da ke? Sai ya ce annar wa'adaha Allahu alladhina kafaru, ita ce wuta wanda Allah ya yi alkawarin daga waɗanda suka kafirce masa. An gane ko? Ita ce wuta, ma'ana duk wani azaba da kuke ma muminai a nan duniya a sababin sun karanta muku ayoyin Ubangijinsu, to duk azabar da kuka musu ku san da cewa azaba ce wadda take bata taka kara ta karya, domin azabar da Allah ya tanada muku a gobe kiyama ta lillinka wannan azaba da kuke ma muminai a nan duniya, domin ta fi sharri, ta fi mugunta game da duk wata azaba da kuke ma muminai a nan duniya. Shine yace kul afa'unabbi'ukum, ce da su shin in ba ku labari, bi sharrin min zalikum, game da abin da yafi sharri, yafi mugunta game da irin wannan azaba da kuke ma muminai. Sai yace annar wa'adaha Allahu alladhina kafaru, ai hiya annar, ita ce wuta, wa'adaha Allahu alladhina kafaru, wanda Allah yayi alƙawarin ta ga waɗanda suka kafirce masa. Sai yace wa bisal masir, Ubangiji ta'ala yace tur da makoma, a ce wutar jahannama ita ce makomar bawa a gobe kiyama, makoma ta yi muni, innaha sa'atu mustaqarran wa muqama, kamar yadda ya faɗa kuma a can cikin suratul kahf, da yake cewa wannan, da yake cewa wa in yastajisu yugasu bima'in kalmuhuli yashmul wujuh bi'sa sharab wa sa'atu murtafaqa. Saboda duk wata azaba da za a ma mutum a nan duniya ɗaya biyu ce, in ma shi mai azautar da kai ya gaji ya daina wannan azaba, ko kuma in ka mutu ai dole zai dakatar da azautar da kai. Duk wanda yake azabtar da wani, in wanda ake ma azabar ya mutu dole mai azabar, mai yin azabar dole zai bari. Dan ka ba gawa ka shi ai a banza kai, ta san ma me kake. Kamar yadda wani mawaki yake faɗa, yake cewa man yahun yasuhulul hawanu alayhi mali juhin bimayitin idamu. Yace duk wanda ya wulakanta kanshi ya banzatar da kanshi, yace to duk wani wulakanci yace sai ya sauƙaƙa a wajen shi. Wanda bai ba kanshi matsayi ba, to duk abin da aka masa na wulakanci daman ba zai gani ba. Sai yace mali juhin bimayitin idamu, yace ai mamaci baya jin raɗaɗin rauni, dan ka tsaga jikin mamaci ya san ma kai. To kaga ashe azabar duniya tana da iyaka, in ma wanda yake maka azabar ya gaji ya daina, ko kuma in ka mutu dole zai daina wannan azaba. To amma azaba ta lahira azaba ce wadda ta fi kowace azaba tsanani, kuma ta fi wanzuwa, domin ita ba ta da iyaka. Kamar yadda ya faɗa, wala azabul akhirati ashaddu wa abqa. Ubangiji ta'ala ya ce, rantsuwa nake da girma na da buwayata, lalle azaba ta lahira ita ce mafi tsanani game da azaba ta duniya, kuma ita ce mafi wanzuwa. Saboda ita wutar lahira, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana a cikin hadisi ingantacce, manzon Allah yake cewa narukum hadhihi juz'un min 70 juz'an min nar jahannam aw kama qala. Manzon Allah yace wannan wuta ta kuta duniya da kuke gani, manzon Allah yace yanki ne daga cikin yanki 70 na wutar lahira. Wutar duniya tsananin zafinta sai ka ninka shi so 70 zai baka gwargwadon zafin wutar jahannama, wallahi ya zabi Allah. To shine anan yace qul afa unabbi'ukum, ce shin kuna buƙatar na baku labari bi sharri, da abin da yafi sharri da mugunta min zalikum game da wannan azaba da kuke ma mu'minai. Yace annaru ita ce wuta, wa'adaha Allahu allazina kafaru, wanda Allah ya yi alkawadinta ga waɗanda suka kafirce masa. Sai ya ce wa bi'sal masir, tur da makoma a ce wuta ita ce makomar bawa abubuwan kiyama. Sannan sai ya ce ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u la. Ubangiji ta'ala ya ce ya ku jama'a, duriba mathalun, wato an buga muku wani misali, an sanya muku wani misali. Fastami'u la, Ubangiji ta'ala ya ce ku yi sauraro ga wannan misali. Shine ya ce ya ayyuhan nasu, ya ku jama'a, duriba mathalun, an sanya misali. Fastami'u la, Ubangiji ta'ala ya ce ku yi sauraro ga wannan misali, ku yi sauraro, sauraro wanda yake na fahimta. Menene misalin? Sai ya ce innal ladhina tad'una, lalle duk wani wanda kuke bauta masa min dunillahi, koma bayan Allah, ya kuma shirkai. Lan yakhluqu zubaban, gaba ɗayan su allolin naku lan yakhluqu zubaban. Ubangiji ta'ala ya ce har abada daidai da guda, Ubangiji ta'ala ya ce ba za su iya halitta ba. Lan yakhluqu zubaban, ba za su iya halittar guda. Ubangiji ta'ala ya yi amfani da lafazin lan, wanda lan anan tana kure abu har abada, har abada, bayan da za a yi duk wani wanda ake bauta masa koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala su yi haɗin gwiwa, to ba su yi saba daidai da guda su halitta. Ubangiji ta'ala ya ce wala wishta magula, ko da za su yi haɗin gwiwa, ko da za su yi haɗin gwiwa, duk wasu alloli da ake bauta musu gaba ɗaya su yi haɗin gwiwa, kowa ya zo da wayansa da dabararsa da fasaharsa a kan cewa su halicci halitta daidai da guda, Ubangiji ta'ala ya ce sun yi kaɗan. Me yasa? Saboda halittar halittu wannan al'amari ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ba wanda ke halitta sai shi, ba wanda ke halitta sai shi. Don haka ya ce ya ayyuhan nasu zukuru ni'matallahi alaikum, sai ya ce hal min khaliqin ghayrullahi, shin wai akwai wani mai halitta banda Allah? Amsa shine babu. Babu wani wanda yake halitta banda Allah subhanahu wata'ala. Dan haka yace badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulla shay wa huwa bi kulli shay'in 'alim. Ash-shahid wa khalaqa kulla shay. Ubangiji ta'ala shine ya halicci wato kowa da komai, gaba ɗayan halittun da suke cikin samai bakwai da kasai bakwai, Ubangiji ta'ala shi kadai ne ya halicce su. Dan haka baya tarayya da kowa a cikin halittar halittu, shi kadai ya halicci halittunsa. Dan haka anan shine Ubangiji ta'ala yake nuna kasawa da gajiyawa ta waɗanda ake bauta musu koma bayan shi. Shine yace innal ladhina tad'una, lalle duk wasu wanda kuke bauta ma min dunillahi kuma bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala, lan yakhluqu zubaban, didi da kuda ba za su iya halitta ba. Walau yajtama'una, koda sun tattaru sun yi haɗin gwiwa akan halittar kuda, Ubangiji ta'ala yace sun yi kaɗan. Sannan sai yace wa in yasluhum zubabu shay'an, su gumakan naku da kuke bauta musu, in har kuda wato ya kwace, wa in yasluhum zubabu shay'an, in har kuda ya kwaci wani abu, minhum daga wajen su, ma'ana abubuwan da ake kawowa a yayyafa musu na turare da ambur da almuski ake kawowa ake yayyafa ma gumaka, da kuma wai abinci da ake kawowa a aji ma gunkin azuwa wai dan ya sa albarka. Ubangiji ta'ala ya ce wa in yasluhum zubabu shay'an, in kudan ya kwaci wani abu daga wajen gumakan kenan irin turaren da ake yayyafa musu, la yastanqidhuhu min. Ubangiji ta'ala ya ce waɗannan gumaka sun yi kaɗan su kwato wannan abu daga hannun kuda. Kaga dai kuda dai ƙaramar halitta ce, ƙanƙanuwa daga cikin halittun Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To dai da kuda, duk wani wanda ake bauta ma Allah bai isa ba wato ya halicci wannan halitta. Kuma in har kudan ya zo ya kwaci wani abu daga wajensa, to bai isa ba ya kwato wannan abu. Misali yanzu kaddara cewa kuda ya zo ya hau kan mutum ya kwaci wani abu, misali ya tsotsi wani abu daga jikin dan adam, ta yaya zai yi ya kwato wannan abu? Sai dai ka murje kudan, amma ba yanda za a yi wannan abin da kuda ya zuka daga wajenka ka kwato wannan abu. To shine anan Ubangiji ta'ala ya ce wa in yasluhum zubabu shay'an, su gumakan abin da ake zuba musu na turare da sauransu, in har kudan ya zo ya kwaci wannan abu daga gunsu, la yastanqidhuhu min. Ubangiji ta'ala ya ce ba sa iya kwato abin daga hannun guda. Ubangiji ta'ala sai ya ce ba'u faqalibu wal maqlu, ba'u faqalib wato shi gunkin kenan, ko kuma ka ce ba'u faqalib kenan shi gudan da yake neman ya kwaci wani abu daga kan gunki abin da ake zuba masa, kenan gudan yayi rauni. Sai ya ce wal maqlu, da shi wanda ake nema a kwaci abin abunsa, kenan da shi, shin da shi kudan in ya kwata shi gunkin bai isa ba ya wannan. Kenan me ake nihi da shi mai bautar gunkin, da shi gunkin da ake bauta masa gaba ɗaya sun yi rauni, ba su cancanta ba. Domin a cikin su ba wanda ya isa ya kulla ma kansa wata tsiya, kamar yanda aya ta gabata, wallazina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusuhum yansurun. Wadanda kuke bauta ma kuma bayan Allah subhanahu wata'ala, ba su da ikon da za su taimaka muku, kuma ba su isa ba su taimaka ma kansu. Kenan kaga shi gunkin da ake bauta masa, ko mu ce duk wani wanda ake bauta masa kuma bayan Allah, bai isa ba ya taimaka ma kansa, balantana ya taimaka ma wanda yake bauta masa. Kamar yanda ya faɗa, qulul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwila. Ce da su ku kirayi waɗanda kuka rai cewa alloli ne kuna bauta musu kuma bayan Allah da ya halicce ku, ku kiraye su domin su kawo muku wani agaji. Ubangiji ta'ala ya ce fala yamlikuna kashfa dhurri ankum, duk wani wanda kuke bauta ma kuma bayan Allah ba sa iya mallaka muku yayi wani tsanani, talauci ko rashin lafiya ko tsoro ko kurgice ko abin da ya kama da haka, ba su isa su mallaka muku. Idan tsanani ya samu bawa, ba su isa ba su yaye masa. Kafin tsananin ya same shi, in yana nihin samun shi, ba su isa ba su ije mishi. sai ce wala ta hawila, kuma ba su isa ba su juyar da wannan tsanani daga kanku zuwa kan makiyanku. Shi ne anan ya ce da'ufa talib, kenan shi wanda yake neman ya kwaci wani abu a wajen gunki shi ne guda, wal madlub, da wanda ake neman a kwaci abin daga gunsa shi gunkin gaba ɗayan su sun rauni. Kenan a takaice da shi mai bautar gunki da gunkin da ake bauta ma Ubangiji Ta'ala ya ce gaba ɗayan su sun rauni, domin ba wanda ya isa ya kulla ma kansa wuta tsiya. Sai ya ce ma qadarullaha haqqa qadari, wato mushrikai wato ba su girmama Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala haƙiƙanin girmamawa. Ayar daga magari suke janyowa, wai mutum sai janyo wannan aya, wai yana kafa wai hujja ne wai da alƙadarin Allah, wai waman qaddarullaha haqqa qadarihi, haka suke faɗa, wai aya ce kafa hujja ne da alƙadarin Allah, maimakon wama qaddarullaha sai a ce waman qaddarullaha, waman qaddarullaha haqqa qadarihi, wai abinda Allah ya kaddara shi yake wakana. Alhali ba a karanto ayar daidai balantana kuma fasarar da aka mata, ma'anar abinda aya take nihi wama qadarullaha, mushrikai ba su girmama Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala haqqa qadarihi, haƙiƙanin girmamawarsa, ba su ba shi matsayin shi matsayin da ya dace da shi, domin matsayin shi shine a kadaita shi a cikin ibada, su ba sun kawo sun sa masa kishiya a cikin haƙƙin shi, domin babu zalunci sama da shirka, domin mushriki ya tauye haƙƙin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka daidaita Ubangijin da ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai da abinda ke tsakankaninsu, wanda yake da mallakar duniya da lahira, wanda ke janyo amfani, ke ije cuta, ke kashewa, ke rayawa, ke azurtawa, ke talautawa, ka daidaita shi da bawan da bai isa ba ya kulla ma kansa wata tsiya daidai da bisa kala zarra. Akwai zaluncin da ya wuce haka? Walillahi al-mathalul a'la. Kamar misali, ka kamanta cewa da sarki da dogari duk ɗaya suke, da sarki da dogari, kaga ba ma dogari ba, misali yanzu ka ce da galadima da sarki, ko ka ce da wani sarkin fada da sarki, ko da wani sauran dai gasunan sarauta barkatai, ka ce da su da sarkin duka ɗaya suke, kaga anan baka girmama sarki haƙiƙanin girmamawar shi, matsayin shi baka kai shi baka ajiye shi. Walillahi al-mathalul a'la. To ina ga wanda ya ɗauki wani abu mai sunan ibada ya sarrafa shi ga wani bawa, bawan da bai isa ba ya kulla ma kansa wata tsiya, wanda in ciwon kai ya same shi bai isa ba ya sauke ma kanshi, in wata musiba tana nihin samun shi bai isa bai iji ma kanshi, kuma bai isa bai janyo ma kanshi amfani daidai da tsinin allura, kuma ka ce daidai yake da Ubangijin da ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai. Don haka shi ne a nan Ubangiji Ta'ala ya ce wa ma qadarullaha, mushrikai ba su girmama Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala haqqa qadarihi, haƙiƙanin girmamawarsa. Allah da ku ba su girmama shi ba kamar yadda ya dace a girmama shi. Girmama Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala girmamawa ta ƙarshe, ka kaɗaita shi a cikin ibada. Sai ya ce inna Allaha la qawiyyun aziz, lalle Ubangiji Ta'ala la qawiyyun, wato mai matukar ƙarfi ne, ƙarfi wanda baya da misali. An gane ku? Duk wani abu da kake tsammanin cewa yana da ƙarfi, to Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala shi ke sama da shi. Kamar yanda Adawa mutanen Annabi Hudu suke nuna isa, suke kirari, suke cewa mana ashaddu minna quwwa, wai wane ne ya fi mu tsananin ƙarfi, haka suke ma kansu kirari. Allah ya ba su ƙarfi, katon dutse sukan zo su rarrake wannan dutse sai su maida shi ɗaki, saboda tsabar ƙarfin tsiya da Allah ya ba su, shi ne suke kirari suke cewa mana ashaddu minna quwwa, wa ya fi mu tsananin ƙarfi, kai tsaye Allah ya maida musu martani. Awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa, shin wai ba su san da cewa Allah da ya halicce su ya fi su tsananin ƙarfi? Allah da ya halicce su ya fi su tsananin ƙarfi. To don haka kasancewar shi ne a nan Ubangiji Ta'ala yake cewa inna Allaha la qawiyyun, wato lalle ubangiji subhanahu wataala wato mai matukar karfi ne, karfi wanda yake baya da misali, azizun kan, sannan kuma kasaitacce ne ko kace buwayayye ne, wanda ba a rinjayarsa, wanda shi yake saman kowa da komai da rinjaye. Idan aka ce al-aziz an ciro shi ne daga al-izza, al-izza shine buwaya kenan ko kace kasaita, wanda yake saman kowa da komai da rinjaye, kamar yadda yake wa huwal qahiru fawqa ibadi, shine yace inna allaha, dan ku tabbata ubangiji ta'ala la qawiyyun, mai matukar karfi ne, azizun sannan kuma kasaitacce ne, wanda ba a rinjayarsa. Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas, ubangiji ta'ala shike zabar manzanni daga cikin mala'ikunsa, kamar yadda ya zabi jibrilu alaihi salam ya amince masa akan isar da wahayi zuwa ga manzanninsa, haka ya zabi mika'il alaihi salam akan karkasa arziki zuwa sadar da shi gabayi, haka ya zabi israfil alaihi salam domin ya wakilta shi akan busa kaho a ranar kiyama. Azra'il shine wannan bai zo ba a cikin sunna, an gane ko, wanda ake cewa sunan mala'ikan mutuwa Azra'il, wannan bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma waɗannan ukun sunayensu ya zo. Jibril shine amintacce a wajen wahayi, sannan Mika'il, sannan Israfil wanda Allah ya wakilta shi game da busa kaho. To daga cikin mala'iku ubangiji ta'ala shike zabar manzanni ya dora musu wani aiki, kamar yadda ya zabi Jibril da Mika'il da Israfil. Wa minan nas, daga cikin mutane ubangiji ta'ala shike zabar manzanni ya turo su zuwa bayansa, kamar yadda ya zabi annabi Ibrahim alaihi salam da annabi Musa da annabi Isa, da fiyayyen halitta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran waɗanda suka gabace shi na manzanni. Wannan duka zabi ne na ubangiji subhanahu wataala. Allah shine da hikimarsa a ganin damarsa, daga cikin bayin shi yake tankadewa ya rauraye ya zabi wani ya turo shi a matsayin manzo. Don haka mutanen Makka, ko mu ce kafiran Makka, waɗanda suka tara zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don tsabar wauta da rashin hankali da yanda Allah ya toshe musu basira, su suna ganin cewa Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai dace ba a turo shi a matsayin manzo. Me yasa? Saboda maraya ne, kuma shi ba wani matsayi ba gare shi a cikin su. Su a iya tunaninsu, in ma za a aiko manzo sai a diba wani babba wanda yake mai daraja, mai mulki, mai dukiya, a turo shi a matsayin manzo. Dan haka suke faɗa laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryatayn azim, wani ya hana wannan alqur'ani a saukar da shi ga wani mutum mai girma, mai daraja daga cikin waɗannan alƙaryu guda biyu, Makka ko Taif. Ubangiji ta'ala ya waida musu martani, ahum yaqsimuna rahmatar rabbik, shin yanzu su suke karkasa rahama ta ubangijinka su ba wanda suka ga dama, su hana wanda suka ga dama? Ubangiji ta'ala ya ce kada su manta fa, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya, mu ne muka kasa rayuwarsu a nan duniya, kowa muka hure masa arziki bakin gurgudu, kowa ubangiji ta'ala ya kasa wani yafi wani. To dan haka shine anan yace wa minan nasi, daga cikin mutane ma ubangiji ta'ala shike zabar wanda ya ga dama ya bashi manzanci, kamar yanda yincan yake fada a cikin suratul an'am, Allahu yaj'i Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata, ubangiji ta'ala shine ya san inda yake aza manzanci, shi kadai ya san wane ne ya cancanta a dora masa wannan nauyi na manzanci. Shine yace inna allaha samiu, lalle ubangiji ta'ala mai ji ne game da duk abinda bayinsa suke fada, ba abinda yake kuya gare shi. Ka shiga duk inda kake so ka yi fada ko gunguni ka yi, ubangiji subhanahu wataala yana ji, ya san me ka fada, baka isa baka buyi masa. Dan haka ya ambaci kansa cewa shi samiu ne, mai matukar ji game da duk abinda bayinsa suke fada. Dan haka Aisha Allah ya kara mata yadda a cikin hadisi ingantacce take cewa wannan mata wadda ake kiranta Khawla bintu Salaba ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ina cikin daki a zaune, take mujadala da shi tace ya rasulullahi mijina yayi zihari da ni yace ni kamar matsayin mahaifiyar shi nake abunsa tace kuma alhali na tsufa na zama dattijuwa duk ƴaƴan da na haifa na zazzage ƴaƴansa ne tace kuma yanzu ga yayin da yake wanda su kuma kafin wannan lokaci duk wanda yayin zihari da matarsa to ta haramta gare shi har abada manzon Allah yace ban san wani al'amari ba face kawai kin haramta gare shi ta ƙara maimaita masa a ƙarshe tace ina kai kuka na zuwa ga ubangiji na kai tsaye Aisha take cewa sai sako ya sauka daga saman bakwai zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya turo wannan sako kada sami Allahu qaulan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir Aisha take cewa naje tana gunguni amma ni ban san ba me take faɗa tana cikin ɗakin Aisha ita bata san ba me take faɗa ubangijin da yake saman bakwai ya ji abinda ta faɗa ya turo sakon cewa kad sami Allahu tabbas ubangiji ta'ala ya ji kaulan da ti fadar matar da tujadiluka take jayayya da kai fi zawjiha game da lamarin mijinta watashtaki ila Allah tana kai kukanta zuwa ga ubangijinta sai ya ce wallahu yasma'u tahawurakuma ubangijinka na jin tattaunawarku tsakaninka da ita ita Aisha tana gon amma bata ji ban ne ake tattaunawa ubangiji ta'ala wanda ya daukaka da zatin shi akan al'arshin sa yaji abinda ita wannan mata ta faɗa kuma ya turo sakon daga yanda za a warware wannan matsala don haka yace inna Allaha sami'un basir ubangiji ta'ala mai matukar ji ne game da duk abinda bayansa suke faɗa basirun kuma masani ne an gane ko game da bayansa don haka shi yafi kowa sanin waye fi dacewa a turo shi a matsayin manzo ya alamu ma baina aidihim ubangiji ta'ala na da sanin abin da ke gaba gare su su manzannin da su mala'ikun ubangiji ta'ala ya san abin da ke gaba gare su ma'ana duk abin da suka aikata wama khalfahum da abin da ke bayan su kenan abin da za su aikata nan gaba ubangiji ta'ala duka yana sanar da shi kaga wannan yana nuna sanin Allah ya kiwaye kowa da komai ya san abin da ya wuce kuma ya san abin da zai zo in ya zo ga yanda zai wakana shine yace ya alamu ma baina aidihim ubangiji ta'ala na sanar da abin da suke ke gaba gare su kenan abin da suka gabatar wama khalfahum da abin da ke bayan su kenan abin da suka jinkirta wanda sai nan gaba za su aikata sai yace wa ila Allahi turja'ul umur zuwa ga ubangiji ta'ala ake mayar da al'amura gaba daya komai da kowa gaba ɗaya zai koma zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala kamar yanda yace ala ila Allahi tasirul umur sai yace ya ayyuhal ladzina amanu rak'u wasujudu ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai wato ku yi ruku'u ku yi sujada ma'ana ku yi sallah domin sallah bata inganta sai da ruku'u da sujada Allah ne ku shine yace ya ayyuhal ladzina amanu rak'u wasujudu wasujudu an ambaci sallah da wani bangare guda biyu daga cikin bangarorin ta shine ruku'u da sujada ba don komai ba saboda muhimmancin su saboda sallah bata inganta dole sai da ruku'u da sujada a takeice shine yace ya ayyuhal ladzina amanu ya ku mu'minai irkabu wasujudu ma'ana ku yi sallah wa abudu rabbakum ku kadaita ubangijinku a cikin ibada kar ku sanya masa kishiya wa fa'alul khaira wato ku aikata alkhairi shine sadar da zumunta da dukkan wasu halaye waɗanda suke na kwarai la'allakum tuflihun dan ku rabauta da gidan aljanna a gobe kiyama dan haka wannan na nuna mana tsaye da sallah na ɗaya daga cikin sabubban da ke sanya bawa ya dace da gidan aljanna a gobe kiyama shine yace la'allakum tuflihuna wato dan ku dace da gidan aljanna a gobe kiyama sai yace wa shahidu fillahi haqqa jihadi wato ku yi jihadi fillahi game da daukaka kalimar Allah haqqa jihadihi matukar jihadi me ake nihi matukar jihadi ku yi jihadi da rayukan ku ku yi da dukiyar ku ku yi da halishan ku duk wani abin da zaka yi wanda zai kawo ci gaban addinin musulunci to wannan ana kiran shi jihadi a matsayin ka na musulmi bai dace a barka a baya ba ka sadaukantar da rayuwarka, ka sadaukantar da dukiyarka domin kalmar Allah ta daukaka. Shine yace wajahidu billahi, domin lafazin wajahidu an ciro shi ne daga wato al-jihad. Idan aka ce al-jihad shine wato mutum ya bada iya kokarin sa ya wahala, ma'ana ka bada iya kokarin ka da ranka da dukiyarka domin daukakar kalma ta Ubangiji subhanahu wata'ala. Shine yace wajahidu fillahi, ku jihadi fillahi, game da daukaka kalmar Allah hatta jihadihi, matukar jihadi, ma'ana duk iya kokarin da za ku kawo domin addinin musulunci ya ci gaba, to ku yi kokari ku yi. Sai yace ku wajita ba ku, ku tabbata cewa Ubangijinku shine ya zaɓe ku, ya fifita ku akan dukkan wasu al'ummu da suka gabata. Duk wata al'umma da ta gabata, mu wannan al'umma mu ne fiyayyar al'umma, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ambata mana haka a cikin suratu Ali Imran, kuntum khayra ummati ukhrijat lin-nas, ku mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Ubangiji ta'ala ya ce kun zamanto fiyayyar al'umma wadda aka fito da ita domin ceto da al'umma. Dan haka Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya karanta wannan aya yake cewa nahanu khairun nasi lin-nas, yace mu ne fiyayyun jama'a, lin-nasi ga jama'a, yace muna kula mutane da sarka yace zuwa ga wato imani, da ƙarfin tsiya ake kula mutane su yi imani. Wannan jihadi da Allah ya shar'anta mana, ya shar'anta shi saboda wata hikima, shine ceto rayuwar al'umma. Dan a ceto rayuwar al'umma daga hallaka, hallaka ta dindindin ita ce hallaka ta ranar kiyama. Dan haka Allah ya shar'anta jihadi, idan musulmi suka yi ƙarfi su yi jihadi, su fada da musulunci kudu da arewa, gabas da yamma, musulunci ya haɗa duran ƙasa. To shine yace wajita baku, Ubangiji ta'ala shine ya zaɓe ku, ya fifita ku akan sauran al'ummu, kamar yadda yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Shine yace wa ma ja'ala 'alaykum fid-dini min haraj, Ubangijin ku bai sanya muku wani kunci fid-dini, wato game da abin da ya shar'anta muku na addini. Wannan addini Allah ya gina shi akan sauki. In baka iya yin sallah a tsaye, manzon Allah yace kai a zaune. In a zaunan ma baka iya yi, manzon Allah yace kai a kwance akan hakarkarinka. Salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala jambi. Haka kuma in kana cikin halin gulaguro, maimakon sallah raka'a hudu sai aka maka rangwame aka ce kai ta biyu. Wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taksuru min as-salah. Sannan in kuna cikin halin yaki, in ba kwa iya kasa jama'ar kashi biyu a yi sallah, to a nan wato sai ku yi sallah, wasu su yi a kan abin hawansu, wasu su yi 'yan ƙafa su yi a kan ƙafarsu. Ana cikin yaki sai kowa ya yi sallah bakin gwargwadon ikonsa, kamar yadda ya ce fa in khiftum fa rijalan aw rukbana. Haka kuma azumi, idan azumi cikin wata na Ramadan rashin lafiya ta same ka, Allah ya maka rangwame, kana iya ajiyewa, bayan wucewar azumin ka lissafa iya kwanukan da ka sha karama. In bulaguro ya kama ka, an maka rangwame ka ajiye wannan azumi. In kana cikin tafiya misali, ko kuma kasancewar larura ta fakar da kai, babu cinyau, babu na gobe, kana tsoron hallaka ta hallakar da kai, wannan yunwa ta hallakar da kai, ko mushe ka samu ya halatta ka ci. Dan haka musulunci Allah ya gina shi akan sauki. Duk wani abu in kaga yayi tsanani akan jama'a, inda zaka waiwaya baya, ka bincika ka bududdigi, zaka same shi baya da alaka da karantarwar addini. Baya da alaka da karantarwar addini. Duk wani abu da zaka samu yayi tsanani akan jama'a, to zaka same shi wannan ba Allah bane ya shar'anta, domin Allah baya dora ma bayansa wata doka sai gurgurdan abin da zasu iya, kamar yadda yace la mukallifu nafsan illa wus'aha, ba ma dora ma rai wani abu sai bakin gwargwadon ikonta. Shine yace wa ma ja'ala 'alaykum fid-dini min haraj, Ubangijin ku bai sanya muku kunci a cikin wannan addini. Sai yace millata abikum Ibrahim, wato ku bi addinin babanku Ibrahim, ku bi tafarkin babanku Ibrahim. Me yasa Allah ya ce mu bi addinin babanmu Ibrahim? Domin addinin Annabi Ibrahim alayhi salam gaba ɗayan shi yana kunshe a cikin addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi shine kadaita Allah a cikin ibada domin addinin annabi Ibrahim alaihi salam wato addini ne wanda gaba daya addinin cikamakin manzanni ya kunshe shi shine Allah ya ce mana millata abikum Ibrahim ku bi wato tafarkin babanku Ibrahim kamar yadda can Ubangiji ta'ala ya faɗa ga manzansa thumma auhayna ilayka an tabi millata Ibrahim hanifa wama kana minal mushrikin Ubangiji ta'ala ya ce sannan mu ne muka turo maka sakon cewa ka bi addinin babanka Ibrahim alaihi salam domin Ibrahim bai zamanto daga cikin mushrikai ba shine yace millata abikum Ibrahim kenan wannan mansubun ne alal ikra abinda zaka kaddara ai ittabi'u millata abikum Ibrahim ku bi tafarkin babanku Ibrahim anan Allah ya ambaci Ibrahim cewa baban me yasa saboda kowanne annabi matsayin uba yake ga al'ummarsa an gane ko kenan annabawan Allah matsayin uwaye suke ga mu'minai kamar yadda yace annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim sai yace wa azwajuhu ummahatuhu wasu malamai suka ce anan ana magana ne da larabawa yasa domin larabawa jikoki ne na Ibrahim alaihi salam domin tushen su jikoki ne na Isma'il Isma'il dan Ibrahim alaihi salam an gane ku magana ta biyu kenan ita ce muka yi annabawan Allah gaba ɗaya matsayin uwaye suke mana ta hanyar kenan mu girmama su mu yi musu biyayya to matsayin kamar uwaye suke gare ni shine sai yace huwa sammakul muslimina Ubangijinku shine ya ambace ku wato sunanku musulmi huwa sammakul muslimina Ubangiji ta'ala shine ya ambace ku cewa musulmi kuke kaga wannan suna ba wani suna bane wanda muka same shi daga baya a'a Ubangijin da ya halice mu shine ya rada mana wannan suna yace musulmi muke kuma wannan addu'a ce ta annabi Ibrahim yace rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan laka wannan musulunci kowanne annabi daga cikin annabawan Allah da kowanne manzo daga cikin manzanni gaba ɗayan su da musulunci suka zo dan haka da yahudanci da nasaranci addini ne wanda yake na kirkira ce aka yi yahudanci bayan wucewar annabi Musa aka kirkire shi annabi Musa da musulunci yazo ba da yahudanci ba an gane ko ka koma cikin suratul yunus wa qala musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina haka kristanci ko mu ce nasaranci kirkirar shi aka yi annabi isa ba nasaranci bai zo da musulunci ba kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa mana a cikin suratul ali imran ni allah yake faɗa a cikin yana faɗa فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله آمنا بالله وشهد باننا مسلم كما haka can wa idza uhaytu ila alhawariyina ana aminu bi wa bi rasuli qalu amanna wa shahad bi annana muslimu to dan haka anan shine yace huwa sammakumul muslimina ubangijin ku shine ya ambace ku cewa muslimi kuke lafazin al-muslimin an ciro shi ne daga al-islam al-islam shine mai kawuya gaba daya zuwa ga ubangiji subhanahu wataala ka kadaita shi a cikin ibada ka bi dokokin sa abinda yace kai abinda yace ka dena shine shekul islam yake cewa al-islam yace huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'a wal bara'atu min ash-shirki wa ahli shine yace huwa sammakumul muslimina ubangijin ku shine ya ambace ku musulmi kuke min qablu gabanin saukar wannan alqur'ani kafin wannan alqur'ani ya sauka dama Allah ya ambace ku musulmi kuke sai yace wa fi hadha haka a cikin wannan alqur'ani da manzon ku yazo muku da shi sunan ku musulmi bi yakuna ar-rasulu shahidan alaykum dan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zamanto mai bayar da shaida akan ku a gobar kiyama cewa ya isar muku da sakon ubangijin shi manzon Allah zai zama mai shaida akan mu cewa ya isar mana da wannan sako wata kunu shuhada a anan nas ku kuma ku zamanto masu bada shaida ga sauran jama'a shi in ya bada shaida akan mu cewa ya isar mana da sakon ubangijin mu muka zamu zamanto masu shaida akan sauran al'ummu cewa manzannin Allah sun isar musu da sakon shi. Ta ina muka san da haka? Ta hanyar wannan alqur'ani, ta hanyar nan muka karanta muka tabbata cewa farkon manzanni Annabi Nuhu alaihi salam ya isar ma jama'ar sa sakon ubangijinsa. Kamar ka koma cikin surat wannan suratu Nuh, ga yadda Allah ya ringa kissanta mana Annabi Nuhu alaihi salam, ka koma cikin suratul A'raf, ka gangaro ka zo cikin suratu Yunus, sannan ka zo cikin suratu Hud nake ne, sannan ka zo wato cikin suratul Mu'minun, sannan ka zo cikin suratul Shu'ara, har ka zo ga sura ta musamman suratu Nuh. Haka in ka zo cikin suratul Qamar, gaba ɗaya zaka samu da cikin suratul Zariyat zaka samu inda Ubangiji Ta'ala yake bayani game da Annabi Nuhu alaihi salam. Ta hanyar nan muka sanya cewa ya isar ma jama'ar sa sakon da Ubangijin sa ya turo shi da shi. Haka ka dau Annabi Hud da sauran manzanni gaba ɗaya. Dan haka zamu zamanto masu shaida akan sauran al'ummu a ranar kiyama. An gane ku? Mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi zai ba da shaida akan mu cewa ya isar mana da sakon Ubangijin sa. Mu kuma sai mu zamanto masu shaida wato na annabawan Allah akan cewa sun isar ma jama'ar su sakon da Ubangiji subhanahu wata'ala ya tura musu. Dan haka aya ta gabata tun a cikin suratul Baqara, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Ubangiji Ta'ala yace haka nan ku mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun maida ku jama'a ce wadda take zababba adila, litakunu shuhada'a 'alan nas, don ku zamanto masu shaida akan sauran jama'a, wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida, ku kuma manzon Allah ya zama mai shaida akan ku. Haka cewa ya fada, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida. Haka kuma a cikin suratul Nahl lokacin yake cewa wa yawma nab'athu min kulli ummatin shahidan 'alayhim min anfusihim wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan 'alayhim min anfusihim wa ji'na bika shahidan ala ha'ula. Shine anan yace li yakuna ar-rasulu shahidan 'alaykum, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zamanto mai shaida akan ku, wata kunu shuhada'a 'alan nas, ku kuma ku zamanto masu ba da shaida akan sauran jama'a cewa manzannin Allah subhanahu wata'ala sun isar musu da sakon su, sun isar musu da sakon shi. Sai ya ce fa aqimus salata, Ubangiji Ta'ala ya ce ku tsaye da sallah, ma'ana ku kiyaye salloli a lokacin su, wa atuz zakata, ku bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a basu, wa tasimu billahi, ku yi roƙo da Ubangijin ku, ma'ana ku dogara da shi, ku meka masa wuka da nama, ku meka lamarin ku gaba daya zuwa ga Ubangijin ku, huwa maulakum, shine majibincin lamarin ku, duk abinda kuke so ku hadu da shi na alkhairi a nan duniya ko a makomanku lahira, to ba wanda ya isa ya hada ku da shi face Ubangijin da ya halice ku. Duk abinda kuke tsoro a nan duniya ko a makomanku lahira, ba wanda ya isa ya ba ku tsaro da kariya game da shi ko ya yayi muku face Ubangijin. Dan haka yace huwa maulakum, shine majibincin lamarin ku, ba ku da wani majibincin lamari banda shi. Sai yace fa ni'mal maula, ma dalla da majibincin lamari shine Ubangiji subhanahu wata'ala, wa ni'man nasir, ma dalla da mataimaki wanda ya kai matuka a wajen taimakawa bayinsa. Anan muka zo karshen wannan sura, da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu gadon kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.